Na manta ban gaya miki ba yanzu ma ba Najeriya kadai nake zance kulawa da ba ko kuma in bada shugabanci ba kinga ina shugabancin Burkina Faso ina shugabancin Niger ina shugabancin kuma Democratic Republic of Congo
kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara haska fitila kan yawan mace-macen aure da ake fuskanta waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Niger. Da rahotanni ke nuni da cewa lamarin na da nasaba da shekarun ma'auratan a lokacin da aka daura musu aure, ƙarfin aljihun ma'aurati, rashin haihuwa, sabani da abokan zama ko sirikai da dai sauransu. Za mu dora akan wannan tattaunawar. Za kuma ku ji wata dama da ke akwai da iyaye mata da dama ba su san da ita ba. A yau, kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi, wata ƙwararren likita a Najeriya da ta dingina aikin asibiti ta koma ba da gudunmuwa a fannin kula da lafiya ta wata hanya daban a ƙasashe da dama na nahiyar Afirka, ta bayyana alaƙar aikin da take yi da lafiyar al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako yau za mu dora tattaunawa da muka fara makon jiya kan mace-macen aure da ke karuwa ƙasashe da dama na nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya da Jamhuriyar Niger da ƙwararru ke dangantawa da batutuwa da dama da suka hada da rashin fahimtar juna kafin aure da dai sauransu. Bakin namu iyaye kuma ƴan fafatuka Maimunatu Hayatuddin da kuma Salma Umar sun bayyana abin da ya sa manyanta tsawon shekaru da ma'aurata suka yi tare da haihuwa da ta shiga tsakaninsu ba sa hana mutuwa aure. To ko menene ke kawo haka? Ga abin da Hajiya Maimunatu ke cewa.
Ai wannan abin Hajiya a bayyana ma yake.
Na'am.
Kuma wannan abin a gare mu ne Hausa Fulani. Saboda shi ba haushe kullum sai ya baki haushi. Za ki zauna da Bahaushe tun bayi da komai. Su da yawa maza ba su da wannan alƙawarin. Ba wai yaban kai ba, mu mata mun fi su riƙe alƙawari.
Haka.
Namiji zai aure ki bai da komai. Kina nan tare da shi har Allah zai azurta ku gaba ɗaya ga arzikin ƴaƴa ga arziki na dukiya. To lokacin da kika dan fara jikinki ya fara ja kamar shekarun ki kenan suka dan miƙa.
Na'am.
Shi kuma a lokacin sai ya ga cewa aike tsohuwa ce. Saboda haka shi yanzu yana buƙatan yarinyar mace ne mai jini a jika wacce zai yi kazarkazar da ita.
Duk da cewa shi ma din ya tsufa kuma ko tunda akila ba yaro bane shi ma. Tare aka tsufa.
Amma shi suna amfani da wannan daman cewa za su shekara 100 a rayuwa kuma za su iya aure a wannan shekarun. Amma kin ga ita mace da ta haura 40 shikenan ta fara sa makanta cewa ita yanzu tana batu ne na kula da iyalinta da sauran abubuwa. In Allah ya sa tana tare da mijin da ta aura, kokarinta kullum Allah ya sa su rufe juna. To amma shi baya hango wannan hangen, yana hango wata wacce ta burge shi a waje. Idan har ya ga ba za ta bashi goyon baya ba, kawai fa ba wani abu za ta yi mai ba, zai ce ne ita yanzu ta tsufa, to kawai bari ya sake ta. Wani malaki ga ya ce ne gashi takarda na sake ki, amma na ware miki ko wancan bangaren ko ga wani gida sun na baki, je ki
sai. Shi ake ce ma zaman ƴaƴa ko tana zaman ƴaƴanta.
haka ba haushe yake sai ya ce ka je ka zauna kai zaman yaya
to amma ajiya mai muna banda tsinnan fashin ki ba batun ma aje a zauna a zaman yayan nan ba kiya ganin ma sai wanda ke da rufin asirin wurin zaman wanda zaki samu ma ba inda za a je a zaman yayan dai za ta tafi ne da yayan ta je tana wahalan neman zaki ga an sa mata sun zama mabarata yau su ne zuwa wancan wuri neman a taimaka musu su ci da yara wannan lokacin ma za ta gani yayan ubansu bai mutu ba amma dai saboda a samu taimakon zaki ji ana cewa zan ci da marayuna saboda an sake ta an batta da yayan
ha to mata ne ke daukan nauyin gida idan mace yanzu tana so ta zauna lafiya da mijinta sai dai su yi 50-50 idan ya kawo wannan ita ta kawo wancan
in ba ta da shi fa
idan ba ta da shi yanzu nan za ta zama mara dadi
shi ma yakan kawo a sakin aure kenan
yana kawo sakin aure to wani ma zaki ji ya ce ke ni fa kin ishe ni ni inda ma ana rabin aure da raba ki biyu zan yi in zauna da rabi kin ishe ni to daga nan kawai sai ki ga abinda bai taka kara kara ba sai namiji ya ce ke ga takardanki je kin wa gidanku dai ko ma menene ki je ki ga abinda iyayenki su ma suke yi ku je can ku karata ya manta da tunanin cewa macen nan ita ce ta haife shi kuma shi ba zai ji dadi a aimana shi ƴaƴan ba to duk maza sukan manta da irin wannan lokacin a kwana a tashi wata ran zai zo kan ƴaƴansu
yawa to bari mu je a wannan gabar bari in koma wajen malama Salma daga jihar Sokoto da shi ke ban ma ji sakwatancin a bakin ta ba wannan in bacin da nake Sokoto ba mai gane ma ba Sokoto yace nake magana da ita na'am to Hajiya Salma me yake kawo ki ga dusar da aka ce an samu rabuwar aure an saki sai ki ga an fi ganin laifin mata sai a taba mata laifi ba a tsayawa kamar yadda bayanin ku ya nuna ko kuma in ce bayanin da Hajiya Maimuna ya nuna zaki samu mazan ba sa son daukan nauyin iyali wani lokaci sai dai a yi kawo rabi in kawo rabi wanda ba kowace mata take da rabin da za ta bayar ba misali wanda kuma kamar yadda bayani ya nuna shi ma yana haifar da sakin aure me yasa al'umma ne da iyaye da ƴan uwa da dangi wani lokaci ma har da malamai da shugabanni za ki ga in dai aka ce aure ya mutu to sai a manna laifin akan mace
to wannan ya danganta da yake mu mata komai dama yawanci akan daura laifi akan mu ne saboda idan mutuwar aure ko da kin yi yayaye wani bai da mahallin da idan ya sake kin zai ce ga inda zaki raba ki zauna shi burin shi kawai da yayi sakin ki tattara ki kwashe kayan ki koma gidanku to idan kuma kin koma gidanku nan ma fa zama ne zaki a karkashin iyayenki to su kuma wannan zaman ne ana bukatan in dai an aurar da ke ki tafi ko me ko wai ko yankan jikin ki namijin yake yi ki daure fa ki zaman nan ba za a lura da yanayin wata wahala ko wata ukuba yake gana miki ba kowane hali kike shiga a gidan ba kawai dai kake dawo gida ki zauna saboda in kin dawo gida kin zauna akwai society kamar in ce al'umma kallon da za su yi ai kawai wance ta dawo gida zawarci ba ta zaman aure ta ki zaman aure ba ta son auren to duk laifin kwaikin doke ba zawara ce daga nan mutane kallon da za su yi miki kenan ke ba ki son zaman aure iyayenki kuma wannan maganganun da suke ji daga unguwa yana tashi a kan yansu su ma ba daɗi za su ji ba za su baya su ma suke ai me yasa kika kashe auren kika dawo gida kika zauna ba za a la'akari da cewa me kike fuskanta a can gidan mijin naki ba wani wahalhalu kike sha kowa burin shi dai ya ce ke ce ba ki zaman aure alhalin wani namijin kuma in aka yi bincike aka ga mata rawa ya aura watakila ma aure sakin amma shi fa bai da laifi ba za a daura mishi laifi ba za ma iya share wannan aure sakin da ne ko da mata 20 ya aura kawai dai laifin naki ne ke in kin dawo gida ƴan unguwa ƴan gida ƴan uwa duka me yasa baki zauna ba kuma kai fa ba kai zaka saki kanka ba sakin ka za a yi ba kai kake da iziyar ba su ke da iziyar amma dai ba za a ce kai ne ka saki kanka ba dole shi ne zai sake ka to in ka dawo gida wannan gaskiya ana yawan samun matsalolin nan sai dai idan al'umman mai fahimta ne wanda kuma gaskiya 90% in dai aka ji auren ka ya mutu zaki ga maganganu kala kala na tashi.
Na'am.
Ina cewa baka aure.
Kafin mu jingina wannan batu zamani zai ci abin da yasa aka fi tsangwamin mata idan aure ya mutu da kuma yadda mazinzarta ke ganin za a biwa duka ma'aurata hakkin su. Kada ku bari a baku labari. Gida kin taba tunanin ƴaƴanki za su iya yin karatu zuwa kowane mataki a ƙasar waje ba tare da kin kace ko fitin kobo ba zahiri akwai irin waɗannan damammaki ai rashin sani aka ce ka za ta kwana akan dani ga Aisha da bayanin damar da muka lalubo a wannan makon
damar da muka samu a yau ita ce African Union 6th Regional Youth Volunteer Program 2024 wato cirin aikin sa kai na matasa ƙarƙashin kungiyar haɗin kan Afirka na shida na Bana wanda za a rufe karɓan neman shiga wannan shiri a ranar 30 ga watan Agusta wato wannan wata mai ci kenan na 2024 kuma muhimman abubuwan da wanda suka samu damar wannan shiri suke cin gajiyar sa shine samun horo a fannin shugabanci sannan za kuma su samu horo a fannin da mutum ya kware wanda kafin ka shiga wannan shiri dama mai yiwuwa akwai abin da kake yi ko kake so kai ko rubutu ko dai wani abu makamancin haka to zai baiwa waɗanda suka ci gajiyar shirin damar hulɗa da ƙwararru da kuma manyan shugabannin kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka baya ga haka kuma za su samu gogewa akan fannin da suke so su kware akai ko kuma fannin da suka kware akai kuma duk wanda yake ya fada cikin rukunin masu shekaru 18 zuwa shekaru 38 ya cika sharadi na farko sannan sharadi na biyu da ake bukata shine ya kasance mutum ya kammala karatun jami'a ko kuma kwaleji a Najeriya inda ko kuma kasashen mu zamu iya cewa polytechnic kuma ya kasance yayi karatun ko a Afirka ne kuma a ina ne dai kasance ya cika wannan sharadi na kammala kwaleji ko kuma jami'a sharadi na gaba shine mutum ya kasance yana da sha'awar kawo sauyi mai ma'ana a cikin al'umma da kuma san haɗin kan Afirka da bada gudunmawa a fannin ci gaban matasa a fadin duniya sharadi na gaba kuma da ake so wanda zai nemi cin gajiyar wannan shiri shine fannoni ake bukata na farko shine design and creativity wato fannin masu kirkire-kirkire na biyu kuma communication wato masu sadarwa sai kuma na uku shine fannin information technology wato fannin fasahar zamani ta ilimin kwamfuta na hudu shine fannin rubuce-rubuce sai kuma community management wato sai kuma jagorantar shirye-shirye wato program coordination to abinda ake bukata kenan to idan mutum yana so ya cike wannan zai shafin su na yanar gizo
za ku iya samun ƙarin bayani a shafinmu na internet ƙarƙashin shirin kallabi kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi wata mace da bayan ta yi karatu ta kuma fara aikin likita daga baya kaddara ta sa ta rungumi wani aikin kula da lafiyar al'umma ta wata hanya ta daban a yau Dr. Amina ta yi bayani akan yadda gwamnatocin kasashen nahiyar Afirka ke amfana da aikin da take yi waka aka ce a baki mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
gaskiya a tunani na ko kuma a dan abin dan da zan ce aikin da nayi kwana a cikin Najeriya nan na lura cewa gwamnati ba ta iya ita kadai ba ko abu ma gwamnati ma wani lokaci kin ga ba ma kudin da ake kaman saki na lafiya bai da yawa. Na biyu kuma su ma ma'aikatan asibitin ba wani biyan su ake yi sosai ba. To ba su da wannan san su yi abin da yafi aikin su, saboda shi aikin lafiya sai ka za a dame ka da daddare, za a dinga kiran ka akan abin da kake ganin ma ai wannan ba a biya ni ba. Sannan kuma su duk yawanci idan an ce kawai gwamnati za a tsaya ana expecting cewa gwamnati ta canza abubuwa ba zai yiwu ba. To su wa'annan kungiyoyin tunda na fara aiki da su sai naga cewa idan kana so kaga aiki ya tafi daidai, kuma kana so kaga cewa yau kayi aiki kaga ma an kama kai samu bambanci ka aikin ka ya jawo wani zan ce samun ci gaba, sai ka ji dadi. To a koyaushe zaki ga cewa su in suka kawo kudaden su suna da abin da suke so a yi da kudin, kuma idan ba wai su za su ce gashi ba, za su ce a zauna da gwamnati, a zauna kuma da yan cikin zan ce karkara a ga menene damuwansu. Aikin ba wai ana yin shi bane da ka kawai, za a zauna, shi sa muke yawan tafiya a cikin karkara a ce to a zauna da su a yi magana menene damuwa, a zauna da gwamnati a ga cewa menene matsalolin, ina ne akwai gap da ya kamata a cika. To sai a fito da zan ce plan ko concept ko wani abu da za a ce gashi shi za a yi. To kuma su kuma yadda suke aikin su zai zama kowane wata dole ko me kake yi sai an tabbatar yayi daidai, sai an tabbatar cewa abin nan da kace fa za ka yi shi kuma ka yi shi, in baka yi ba za ka bada dalili me yasa bai faru ba. Kowane kwata zan ce kwata hudu kenan a wata a cikin shekara ba, sai an zauna an kawo takardu ka rubuta report ka yi nuna har da hotuna cewa me ka yi da yayi daidai da abin da aka ce a yi. Sai an je akwai ma yanda ma sai an rubuta lambobin waɗanda kai magana da ya kamata ka rubuta su, saboda in za a je a koma a tabbatar cewa abin nan da kake kai yayi daidai. Sannan kuma su suna idan aka yi aikin asibiti aka gyara, tunda yawanci aikin da a tabbata aikin ga dai inda ake samun lafiyan asibiti ne. To mu aikin mu yawanci akwai kananan asibitoci wannan primary healthcare wato kenan kaso muka fi bada karfi, saboda nan ne mata da yara nan ne ake fara zuwa da irin wa'annan da kuma
gundumomi
yawa gunduma haka nan, kowane gunduma na da asibiti na wanda kowa yake zuwa a nan primary. To anan muke aiki yawanci, sannan kuma za mu taimaka musu abubuwa da yawa, magunguna kin ga ana iya bada magunguna, ana horan likitoci da nurse da duk wanda suke aiki a wurin, hatta irin community health workers din nan duk ana horan su. Sai ki ga wasu sun gama makaranta shekara kusan 10 ba su taba yin karin ilimi ba. To kin ga suna yin abin da ake yi da. To sai mun zo ne sai mu ba su wannan ilimin, mu ce ga fa abin da ake yi sabo ga karin ilimi, kuma a dadi a saisa ba a cikin wani fada ba ko wani wahala. In kuma suka kin ga irin wannan ma sai su dinga gaya mana abubuwan da ba za su iya gaya wa gwamnati ba, cewa ai ga abin dalilin da ya sa ba mu haka ko dalilin da ya sa mu yi haka. Sannan in muka yi wannan horon, muna iya koma ko kusan wata ko kwata-kwata muna duba mu ji ko to komai ya yi daidai, me kuma wani taimako kuma kuke so. To da wannan sannan kuma wani lokaci har da ma fannin ma cewa duk abin da aka yi a mu yawanci ba a cika rubuta ba, a yi report ko a yi irin a ɗauki zan ce lambobin mutanen da aka gani me matsalar, saboda da wannan lambobin nan data wato shi ake kokarin in aka je ma gwamnati za a ce to ga fa wannan asibitin gunduman fa ga matsalar su fa, mata na yawan mutuwa ko kuma yawanci akan zo da malaria, to ya kamata a kai maganin malaria wurin nan, ya kamata a samu likitan da zai iya kula da yara ko kuma ita nurse da za ta iya kula da yara. To dai irin wannan aikin muke yi, wanda daga duka muna kallon aikin gabaki daya, har da daga planning din wato a san me za a yi kenan tare da su ƴan gwamnati, tare da su ƴan karkara, har zuwa kan ma fadakarwa da muna yawan fadakarwa kamar wannan, kamar yanzu yadda aka kawo wannan rigakafin nan na kansa wato na cervix wato bakin mahaifa, shi ma an kawo shi kuma ba a zauna an gaya wa mutane ba zan ce amfanin shi sosai. So aikin mu shine mu ma mu je mu gano, sannan mu zo mu dinga faɗa wa mutane ga amfanin shi fa, ga abin da yasa ya kamata a dinga yin shi, ga yara da ya kamata a bawa su. Shi dai wato wannan aikin ya kunshi komai da komai ne, da aikin na asibiti ne da kuma na karkara ne, da aiki masu na ƴan gwamnati masu ma ba da shawara zan ce masu ba wa gwamnoni shawara. So kin ga muna aiki da kwamishinoni sosai na lafiya, muna aiki da kwamishinoni na mata, wato women affairs kenan da kuma na yara so abun ya kunshi abuwa da yawa kuma gaskiya wannan aikin yana da amfani sosai su wa'annan ungiyoyi yadda na faɗa cewa idan aka kawo abun su dole ne kai aiki dole kuma ka nuna yayi kuma dole ku zauna da gwamnati kai ne ma zaka dinga tusa aka ce kai mi wannan fa ya kamata mi so su ma
sai an zauna da gwamnati
sai an zauna ai ba zai yiwu ba ma a ce zaka shigo gunduma ko zaka shigo wani state ai dole ka zauna kai aiki kai magana da gwamnati su kafin ma a yadda ma ka zo sai an zauna an ce to gashi kun yarda cewa wannan abun matsala ne ko kuma su ce ai ga abin da mu muke so tukuna so gaskiya yanzu aikin ya ci gaba sosai ba wai za a kawo ne kai a jefa muku ba a a zauna da ai kowa ya san abin da yake so
a sai kuma ƙarya ake yi kenan da ake cewa kungiyoyin nan masu shigowa daga kasashen waje suna zuwa ne domin su kayyade mana yawan iyali ana ta ma mutane ƙarerai cewa wani kuɗi yake kasu wannan ƙasa
to gaskiya ni dai yadda nace na aiki da su kusan shekara wajen 17 amma basu taba nuna mana cewa dole ne ayi kaza ba suna fadan cewa ga fa abin da su suke ganin cewa matsalolin mu mai na saboda su sun ci gaba sun fi mu ci gaba to su kuma ga abubuwan da su suke yi na ci gaba sai su ce to ku duba ku gani wannan ma zai yi muku to abin da nake jin dadi da aiki da su so sun san cewa akwai abin da kira context wato abin da baya yiwuwa a wani wuri ai aikin nan fa aikin da za mu yi a kudu daban da bai ke bar ma da yanda za a yi a arewa a aikin nan da nake na manta ban gaya miki ba yanzu ma ba Najeriya kadai nake zance kulawa da ba ko kuma in bada shugabanci ba kinga ina shugabancin Burkina Faso wato shi ma wani kasa a nan West Africa ina shugabancin Niger shi ta naje Niger kwanan nan ina shugabancin kuma Democratic Republic of Congo wato duka su banda kuma Najeriya to abinda zamu yi a Najeriya daban ne da abinda ƴan Burkina za su so saboda abinda su yadda al'amarin rayuwar su yake daban ne kila da namu to a koyar da muke mu kungiyoyin nan za su zo ne su fito gafa matsala to a ce kamar mata na mutuwa da kamar irin wannan yankin jini din nan bayan haihuwa kowa ya san wannan matsala ne to me kuke ganin za a yi a rage wannan matsala ko kuma kamar yanda wannan yanzu ciwon covid yanzu an san cewa shi covid ai idan ma ka kama shi su ma za su kama to ni a gani na ba wai suna yi bane dan wani abu saboda su suna ganin ma idan mu ma muka samu matsala su ma za su samu ne
to madalla a gaida doctor nan kuma zamu sallama da bakuwar tamu Dr. Amina Aminu Durayi sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wata kallabin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Dr. Amina Aminu Durayi babbar jami'ar kungiyar Pathfinder da kuma bakin namu na yau yan gwaggwarmaya Hajiya Maimunatu Hayatuddin da kuma Hajiya Salma Umar sai kuma wakilinmu Madina Dauda a binnin tarayya Abuja da abokan aiki Hawwa Sharif da Aisha Mu'azu a nan binnin Washington DC da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.